الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata kuma muna shida ga watan Ramadan hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna 22 ga watan 5 shekara ta 2018 makaranta ce ta alqur'ani ta tafsiri da take gudana a wannan masallaci na sahaba mai albarka a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka ajiya in ba manta ba mun tsaya kan aya ta 16 a cikin suratul nisa ayau za mu dora kan aya ta 17 alaramma mai Allah ji
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
نعم الله ملوك الكيتي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الله ملوك الكيتي سني توبة وأن الله يي القول ذي كربا توبة وأن الله كي karbar tuban mai tuban lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin shine tuban wadannan da suka aikata aiki mummuna da jahilci kuma ya tubuna min qaribin sannan su tuba a kusa wato min qaribin su tuba a kusa da laifin da suka yi ko su tuba a kusa kafin ajali ya zo musu ko su tuba a kusa kafin su zo gargara ko kuma kafin rana ta hudo daga mafadarta fa ulaika yatubu Allahu alaihim wadannan sune Allah yakan karbi tuban su wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne hakiman kuma mai hikima cikin ayyukansa walaifati tawbatu lillazina ya'maluna sayyiati ba tuba bane ga wadannan da suke aikata munanan ayyuka ba su tuba ba hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta halarto matsayin su. Qala inni tubtu al'ana, sannan yace ni yanzu na tuba. Walan ladina yamutuna wa hum kufar, hakanan suma Allah ba zai karbi waɗannan da suke mutuwa suna kafirai ba, ba su tuba ba, yadda suka je suka ga azaba karara, sannan su ce a dawo da su duniya su gyara, suma ba tuba ba ne dan Allah ba zai karba ba. Ula'ika atadna lahum azaban alima, waɗannan kafirai da suke mutuwa suna kafirci, Allah ya tanadan musu, ya tattalan musu azaba mai radadi. To wannan ayoyi malamai suka ce kamar ana bayan an yi bayanin da aka yi a baya na maganar wato ainihin abubuwa na hukunce-hukunce da aka yi bayani, wallahi yatina alfahishata min nisaikum, an yi bayanin alfasha da sauran abubuwa. To wasu sai suke ganin kamar mai laifi in laifin shi kai laifi kamar ba za a karbi tuban shi ba. To shine anan ayat aka faɗi sharuɗan tuba. Tuba yana da lokaci, sannan kuma tuba yana da sharaɗi na shi mai tuban ya tuba taubatan nasuha, ya bar abin nan take yana nadama akan abin da ya yi a baya, sannan ya tuba lokacin da ake karɓar tuba. Shine Allah ya ce innama taubatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin. Bijahala nan malamai suka ce jahala tuban da ake karɓa su ne wanda suka aikata ayyuka da jahilci, kinan wanda suke da ganganci ba za a karɓa ba. Malamai suka ce da wanda ya yi wani abu da jahilci bai sani ba, da wanda ya sani ya ɗau ilimin ya jingine waje ɗaya ya je ya aikata aikin laifin, duk hukuncin su ɗaya ne, tunda bai aiki da ilimin da ya sani ba, rashin aikin shi da ilimin ya yi aiki da jahilci kenan, shi ma duk hukuncin su ɗaya a nan wurin. Shi yasa Ibn Kathir ya kawo mana maganar Mujahid da ma wani daga cikin magabata na tabi'ai yace kullu man asallaha khata'an aw amdan fa huwa jahilun hatta yanziya 'anil dhanbi, dukkan wanda ya saba ma Allah da kuskure ko da ganganci to sunan shi jahili. Kai ne yau yadda ake samun wasu sun karatu sun sani amma kuma sai ga suna taikata ayyukan sabo, fa daidai lokacin tunda sun ki aiki da ilimin nasu sun jingine shoje daya, to da su da jahilan didde suke, kuma za a yi masa hukunci kila ma gara jahili shi idan ya ilimi ya zo mai ya sani shi kenan wancan abu sai Allah ya gafarta mai tunda yayi ne ba da sanin sa ba, bisa kuskure yayi. Shi ko wannan yana sane in bai bari ya tuba ba yana nan mai laifi kuma laifin na nan a rubuce. To shine duka sai malamai suka hada bayan da wanda ya da gangancin da wanda ya da kuskure, dukkan su dai wato ainihin Allah na karɓar tuban su idan sun tuba a kusa. To kalmar qarib malamai sun fasara ta daban-daban kamar yadda na faɗi cewa wasu suka ce ma'anar qarib a nan wurin ana nufin shine lokacin da rashin lafiya ya zo masa kafin mala'ika mutuwa ya zo masa, shine ma'ana qarib. Haka wasu malaman suka fassara, wasu suka ce a'a abinda ake nufi kafin rana ta hudo daga mafaɗarta, domin Allah madaukaki ya nuna cewa idan rana ta hudo daga mafaɗarta shikenan, da nassi na Qur'ani, sannan kuma hadisi ma ya zo ya nuna cewa tuba yana da lokaci. Allah annabi na cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharjir, Allah na karɓar tuban bawa muddin bai kai gargara ba. Gargara ita ce lokacin da malaika ke zara rai, lokacin da mamaci ya ɗaga ido sama baya kallon wanda ke kusa da shi, lokacin malaika na ƙoƙarin zara ransa, to wanda ya ce sai a sannan zai tuba Allah bai karɓar tuba. Ana karɓar tuba ne lokacin da ainihin kafin wannan lokacin, sannan haka nan kuma ana karɓar tuba kafin rana ta hudo daga mafaɗarta, kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani, Allah maɗaukaki ke cewa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Wannan kafirai ake magana, su kafirai Allah ya ce lokacin da suka ga ba'sana wato azabanmu suka ga abinda za su shiga ciki na uquba,
qalu amanna sai su ce yanzu mun yi imani ai amanna billahi wahdahu yanzu mun imani da Allah shi kadai anan ko duniya sun ta shirka sun ta abubuwan su sai su ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen yanzu mun kafirce ma ababan nan da muka kasance muna shirka da su muna hada Allah da su yanzu mun kafirce masu Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw al'azab ko kuma lamma ra'aw ba'sana a lokacin tuban su ba zai amfane su ba wannan imanin da suka ce sun yi a sannan da Allah da kadai tashi ba zai amfane su ba domin sun riga sun ga azaba kuma an je lahira ai ba a dawowa hakanan wata ayar Allah ke cewa yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a cikin suratun al-an'am Allah ya ce yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik ranar da wasu sashin ayoyin ubangijin ka za su zo alamomi na tashin kiyama kenan shine Allah ya ce ranar da wasu alamomin wasu ayoyi sashin ayoyi na ubangijin ka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha a wannan rana rai imanin ta baya amfana ta lam takun amanan min qablu wacce bata kasance ta yi imani ba gabanin wannan lokacin kuna ganewa ranar da rana ta hudo daga mafaɗata kamar yadda Ibn Kathir ya ce ranar da ya zama rana ta hudo daga yamma kenan ta tafi gabas daga cikin wasu sashin ayoyin ubangiji kenan da za su bayyana kafin tashin kiyama to duk ran da bace imani ba sai a wannan lokacin to Allah ba zai karbi imanin ta ba kuma imanin ba zai amfane ta ba aw kasabar fi imaniha khaira ko kuma bata aikata wani aiki da imanin ta ba na alkhairi tun kafin wannan lokaci ba su imani ba ba su sallah ba ba su azumi ba sai da kiyama ta zo su ga alamomin tashin ta sannan suka ce sun imani shi ma wannan lokaci ainihin ba za a karba ba hakanan shi yasa kafiri duk yadda kake son shi to ka so shi da ya musulunta ya imani kafin mutuwa amma idan har ya mutu yana kafirci to babu sauran wata alaka kada cewa kana jin tausan shi za ka mai addu'a babu annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ta kokari ya yi mahaifinsa addu'a amma da ya mutu akan kafirci shi kenan aka hana shi aka ce kar ya ƙara masa addu'a saboda ya mutu akan shirka duk wanda ya mutu yana kafirci to wannan mutar za shi kai tsaye Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce walal ladina yamutuna wa hum kufar hakanan waɗannan da suke mutuwa suna kafirai su ma Allah ba zai karbi imanin su ba gobe kiyama in sun ga abin da za su gani na azaba Allah ba zai karbi tuban su ba ya dawo da su duniya ya ce su sake wani aiki a karba a'a babu tunda sun riga sun mutu suna kafirci shikenan wuce za su shiga kuma dawwama za su shi yasa Allah ya ce ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan kam mun tattala masa azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu muji'an shadidan muqima azaba wacce take jikata jiki sannan kuma ta yau da kullun ta dindindin ba gushewa Allah ya tsare mu da kafiri mai Allah ya ci
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
نعم الله مرحبتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكة إيمان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بهلت أغريكم kugaji mata bisa tilas ba wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna. Har wa yau bai dace ku kuntata masu ba dan ku tafi da wani sashin abinda kuka ba su na sadaki, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, har sai in sun zo da wata alfasha bayyananniya wacce take ta iya sa ɗin ku kuntata masu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da matan ku bisa kyautatawa, bisa mu'ashara zamantakewa da mu'amala mai kyau mai daɗi. Fa in karihtumuhunna, idan kun ki su mata kuna zaune da su kuka ki wani hali daga cikin halayensu, fa asa an takrahu shay'an, so da yawa za ku ki wani abu, wa yaj'al Allahu fihi khairan katira, Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin wannan abin wanda kila da kun ki shi, kuma in kun hakura sai kaga Allah ya samar da alkhairi mai yawa karkashin wannan abin. To wannan aya malamai suke ce Ibn Kathir yake cewa al'amarin yadda yake kamar da Abdullahi dan Abbas ya kawo, yace kanu iza mata rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi an wa to bimra'atihi in sha'a ba'dhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha wa in sha'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Da can wato yadda al'amarin yake lokacin jahiliya, idan mata ta auri mijinta to mijin ya mutu ya batta, to ɗan uwan mijin su ne suke da iko a kanta, ba iyayenta ba da za ta dawo wurinsu su sake ba ta dama ta auri, a ɗan uwan mijin su ne suke da kuma iko a kanta. Saboda haka a wannan lokacin in sun so daga cikinsu wani ya aure ta, ko kuma a su aurar da ita, ko kuma su batta ma babu auren, tana nan dai karkashin su yadda suka ga dama da ita. Saboda haka fa nazalat hadhihi al-aya fi zalika, sai Allah ya saukar da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha, ya ku waɗanda suka yi imani bai halatta gare ku ku gaji mata bisa tilas ba. Yayin da shi wanda ya mutu ya batta ta zauna wurin ƴan uwansa, wani ya gaje ta kamar yadda ake gadar kaya, wani ya aure ta in ya ga tana da kyau, ko kuma a'a ya batta ce ta zama ba aure saboda in ta mutu shi ya cinye gadanta. Kaga nan wurin ya zama tilas, an tilasta mata wani ya ci gadanta ba wanda suka dace ba kenan. Maimakon ta koma can gidansu iyayenta, in ma mutuwar ta yi su za su gaje ta da sauran wanda suke masu gadanta. To lokacin jahiliya su ɗan uwan mamacin su ne za su tsare ta su hana ta aure, ko su aura in suna so, ko kuma su aure da ita ga wanda suke so. A ciki dai akwai nau'i na cutarwa, kamar yadda Ibn Abbas ya kawo wannan cewa shi ne kusan dalilin wato saukar da wannan aya ɗin, cewa gadan mace bisa tilas. To tilas ɗin da ake nufi shi ne bayan mijinta ya rasu a hana ta ce aure, kuma a tsare ta sannan in ta mutu a gaje dukiyarta. Wannan Allah ya hana wannan. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, hakanan har wa yau kar ku kuntata masu domin ku tafi da wani sashin abin da kuka ba su na sadaki, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana. Shi kuma wannan me ake nufi da shi? Wannan a cikin musulunci ne abin ke faruwa, cewa kada ku kuntata matanku, kai ne kake da mata kuna zaune, sai kuma wani abu ya shiga tsakani ka ji dai baka wani sha'awa zama da ita, maimakon a shari'ance ka sake ta ka sauƙaƙa mata ta tafi, Allah ya hada ta da wani, a'a sai ka rike ta kai ta kuntata mata. Saboda idan ka matsa mata wata kila ta ce to matsa wannan yanzu dai bari in nemi mai kul'i da shi, abinda ya bani na sadaki mayan masa shi kenan ya sake ni in huta. To kaga nan kana so ne abinda ka bata na sadaki ta dawo maka da shi, wataƙila kai irin mazajen nan ne zawwaƙe masu ɗanɗana mata, yanzu ta mayan ma da kila ka aure ta da 500,000 ko miliyan ɗaya ta mayan maka, shi kenan yau yadda mata ke neman mazan nan, sai kuma ka tafi ka nemo wancin. Ita ma ta zo kwana biyu uku sai ka ga cewa kai dai yanzu ba ce ma ba, sai ka ci gaba da matsa mata, kai baka sake ta ba ko baka ba ta haƙoƙinta ba. wannan ma sai ta nemi ta baka fansa shine ta baka sadaki sai ka sake ta ka saki aurori wata kai wannan shine Allah ya hana yace wala ta'dhuluhunna bi ko e kada ku kuntata musu litarhabu bi ba'd ma ataytuhunna domin ku tafi da wani sashin abin ka ba su na sadaki cewa ita mace in baka santa ko wani abu ya shiga maimakon ka rike take ta cutar da ita abinda ake so ka saukake mata ka saukake mata ka sake ta Allah ya bata wani kai kuma ka je ka aurwata to amma ka rike ta saboda kawai kana so sadaqin da ka bata sai ta mayar maka shine nan Allah yace illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo su matan da wata alfasha bayyananniya idan ta zo maka malamai suka ce alfasha anan ko suka ce ita ce zina ba fata ba da za ka kama matakka da wani suna zina to a daidai lokacin ana nuna kina a lokacin kana da dama ka kuntata mata ko dai ka sake ta ta tafi tunda ta ci amanarka ko kuma ka zauna da ita ba jin dadin zaman kai ta matsa mata har ta gaji ta nemi fansa har ko suka fansara wato an yi atina bi fahishatin mubayyana ko suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha mubayyana a nan wurin shine ya zama cewa tana saba maka tana maka nishuzi kana zaune da matarka zaman babu daɗi ba ta sauraron ka ba da'a ba sauransu to shi ma ya halatta ka kuntata mata ka ƙi sakinta sannan kuma ka ƙi mata abin da yake na haƙoƙinta har ta gaji kila ta nemi fansa kulli kenan wasu malaman ma suka ce a abin da ake nufi ka zauna da matarka kullum bakan magana kila tana ɗaga maka harshe tana magana magana da ita cikin gida so take na waje su je dan ta zama ma da mutunci to duk wannan yana daukar ma'anar illa an yi atina bi fahishatin mubayyana in sun zo da alfasha bayyananniya to kuna da dama ku ki sakin su kuma ku ki ba su haƙin su har su gaji su ba ku sadaqin ku dan ka maye wata gurbinta tunda ita ba ta son zama da kai lafiya amma tana zaune da kai lafiya tana baka haƙinka da komai da komai sannan ka rika cutar da ita ka ki ba ta haƙinta dan ta baka fansa to wannan shine Allah ya haramta a ƙarƙashin ita wannan aya din Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna ko to sannan Allah ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su su mata bisa kyautatawa al ma'ruf Ibn Kathir yace tayyibu aqwalakum lahunna ku kyautata zancen ku maganar ku tsakanin ku da matan ku wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum ku kyautata wato ayyukan ku da hay'a shigar ku kenan gwargwadon ikon ku kama tuhibbu zalika minha kamar yadda kai kake son haka game da matarka taimaka ado taimaka magana mai dadi taimaka murmushi taimaka dariya to yadda kake so kai ma kai mata haka Ibn Kathir yace faf'al anta biha mithluhu yadda kake so taimaka kai ma kai mata kwatankwacin haka kama qala ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf su suna da haƙƙi a kanku irin kwatankwacin haƙƙin da kuke da shi a kansu ba bambanci yadda kake so matarka taimaka dariya ka ji dadi taimaka murmushi ta kyautata maka taimaka ado to ita ma haka take son wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi kyautata ma ahlinsa wa ana khairukum li ahli kuma ni jinna fiku alheri ga iyalina to kaga ashe ka zama irin wani dudu a gida ka zama cewa matanka kullun sun kasa fahimta ina ka sa gaba ba su fahimtar ka ko matarka kullun ba zaman lafiya wannan ya saba mu suna ta manzo dan shi ya ce wa ana khairukum li ahli sannan Ibn Kathir yace wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ishra da'imul bashar sannan yace yuda'ibu ahlahu manzo sallallahu alaihi ya kasance yana da cikin dabi'unsa da halayensa wato yana da kyakkyawan zamantakewa da ahalinsa yana ma iyalinsa wasa wai talattafu bihim wai wasi'uhum nafaqatahu yana musu wasa muda'aba can bayan mun taba karanta wannan wata nan kwa tafsiri ne kwa karatun wasa adda'abu shine irin yadda mage take wasa da ƴaƴanta in kana da mage mai ƙaya zaka ga yadda take wasa da su su haukan su su haukan ta ta turmushe su su turmushe ta inda guda aba kuma zo sallallahu alaihi wasallam yana ma iyalinsa irin wannan wasa din eh shine yudalibu ahlahu yana ma matansa wato wasa kenan sannan yana yalwata musu wajen nafaka wajen abinci annabi bai kuntata ma iyalinsa wai an waye gari wani zai ce ni dai zan baki na rana ke ki je ki nemi na dare wani zai ce zan baki na dare ki sai da zaki da ƴaƴanki ni ba wannan yanayin da ake ciki ni ki dade kaga irin wannan bai ji irin wannan karatun ba kenan wa yuzaliku nisa'ahu hatta innahu kana yusabiqu aisha ummul mu'minin yuni kasir yace manzo sallam yana ma matansa dariya har ma yakan yi tsere da Aisha wani lokaci an samu a cikin hadisi kamar yadda tarawaito tace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi tsere da ni a farkon karan farko wasabaqtuhu na tsere masa tace wa zalika qabla an ahmala lahma wannan kafin jiki na yayi nauyi yi kiba kenan da muka talla da gudu sai na tsere mai sannan tana ya shafar da ita kenan kuna ganewa thumma sabaqtuhu ba'da ma hamalat al-laham fa sabaqani da can shafal take sai ta tsere mai yanzu bayan ta yi nauyi jiki kuma ta yi kiba tace shi kuma sai ya tsere mani fa qala sai ya ce hadihi bi tilka yanzu ya zama an yi mai ake cewa tanda da tsoro ne ko ne an kwado zai ta tsere mani kuma yana rama shi kenan ɗaya da ɗaya kenan ko kaga wannan duk kyautata mu'asara kenan wanda ake samu wa yasmi'u nisa'uhu kulla laylatin fi baitin lati yubitu indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ya'kulu ma'ahunna al-asha fi ba'd al-ahayn annabi yakan tara matansa da daddare a ɗakin da yake ko gidan da yake da kwana su zo su ci abincin dare wasu lokacin haka annabi yake da matansa eh kaga wannan duk ana nuna maka yadda ake da iyali kenan amma ya zama kai dan uwa ɗabi'unka duk safanin wannan da matanka ko matarka wannan kuskure ne ya saba ma sunna ya saba ma sunna ta manzo yadda yau ake samun wasu mazan wani kullun sai ya je majalisa majalisan nan ba abin da ake kila sai ya magana siyasa sannan kuma ai magana waɗancan shugabanni kila a zagi waɗancan a ce waɗancan ne na gari waɗancan ba su iya ba haka ne in an gama aka ce shi da kanshi ma kanshi hisabi lada nawa ya samu a majalisa watakila ba zai iya ba kanshi abin nan ba ba zai iya ba kanshi wani oba abin nan ba maki ɗaya ce ya sami lada ɗaya wani amma da ya zauna da matarsa ya dawo ya zauna ta tare shi yadda ake yi ko sun zauna sun ci abinci tare sannan sun yi fira sannan idan da yara an tattauna a matsalar yara ya karatunsu ya tarbiyyarsu yanzu duk matsalolin da ake samun nan galibi matsalar ci ta iyaye na sha gaya mana in ka ga makaranta yara na latti to matsalar ci ta iyayen ba ruwan shi bai kawo breakfast din dare ba ita kuma bata tashi ta dafa da wuri ba sai da safe zai tafi ta yawo in mai ma fita ne wani shi ba ruwan shi ita za ta je ma shagon gogan naka shi na kwance ba ruwan shi da tarbiyyar ƴaƴan da kai su makaranta kan lokaci da karatun nasu ba abin da ya dame shi to bai ma zauna da matar ba wani ma ƴaƴan ma nashi bai gansu ba gari na wayewa ya tashi ya wankan shi ya fita su kuma sun tafi makaranta ba zai dawo ba sai dare daga can ya wuce majalisa ko kuma yana cin abinci ya fice ya tafi sai an je wannan firar yadda ka san ta zama kamar wata cuta in bai je ba ji yake babu daɗi a ran nan shi bai je majalisa ba wannan majalisa ba ta da amfani ya kamata ka share ta matarka ita ce abokin firarka ku zauna ku tattauna abin da zai amfane ku a rayuwa a addinin ku in kuna da yara ku tattauna yadda za ku yi tarbiyyar su shi ya fi da irin yau abin da ke faruwa tsakanin miji da mata kafin a yi auren ana ta haba-haba ana ta soyayya da an zo wata ɗaya wata biyu soyayya ta zaizaye shi kenan kuma an fara ganin wallan juna wannan ya saba ma sunna ta manzo shi aure ba yi ake kawai dan kwanciya ta aurataya ba yi ake dan a sami tsatso yi ake dan ka ciyar da ita ka sami ladan ciyarwa yi kake dan ka taimaka mata ta taimaka maka tunda kai ba za ka rayu kai kadai ba ita ba za ta rayu ta kadai ba yi ake dan a sami zuri'a wanda za ka mutu ka bari su maka addu'a fa'idojin aure suna da yawa amma kawai ka yi tunani dan soyayya ta biyan bukatar namiji da mace wannan kuskure ne kuma shine zaka ga dan lokaci kadan abin da ya tafi saboda haka lalle mu kula da wannan domin kuskure ne abin da yake faruwa da wajen dangane da mu'ashara da take faruwa Allah madaukaki yace fa in karihtumuhunna idan kun ki wani abu dangane da iyalan ku matan ku wani lokacin kila na zaune da mataka rumirumi sai kuma ta zo ce maka wani abu kai tsammanin ka za ku zauna 100% ba wani saba ko kuma 100% ba za ka ga wani dan kuskure da tare da ita ba to ranan kuma sai ce ma wani abu da baka so shikenan dan nan sai ka zo ta kada ka rubuta ka bata sai ta tafi kuma ka dawo kana ta kama kafa da Allah ayi hakuri da Allah kan ka zuma da mutuncin ka matar ka ce iya na hana kai ka sai in ba za a bane sun gara ka tukuna ka je can a tura ka can a yi wane ne ka garu sosai kuma haka ya kamata inda ya kai wawa ne dama kamata daga zuwa ya farai daga ya kamata daga zuwa a baka ita ba saboda gobe ka sake wulakanta ta ko ka ga irin wannan sai Allah ya ce in kun kyamaci wani abu tattare da su su mata fa asa an takrahu shay'an waja'ala Allah haka ne eh wato Allah yace fa asa an takrahu shay'an waja'ala Allah fihi khairan katira so da yawa za ku ki abu sai kaga Allah ya sa alkhairi a cikin sa da can ka zo ta dan bata maka wani abu ba daidai ba kai tsammani daidai zake maka 100% dan namijin da yake zai zauna mace da mace ce mai 100% wannan ba zai zauna da mace ba dan ba haka take ba mun karanto da Qur'ani za yau za a zauna daidai gobe kuma dan bata to inda aka bata sai kai hakuri haka ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yabruku mu'minun mu'minatan in saqita minha khulqan radiya minha akhar mu'mini bayki mu'mina idan yaki wani hali da take da shi to ai zai yarda da wani ko ba haka mata suke ba za ka ga wata ta iya kwalliya ta iya gyara daki ta iya waye duk wannan abuwa kyale-kyale ta iya ma wajen girki da dan matsala ko ba haka bane wata kuma ta iya girki har zuwa ake gidanka nan a ci girkinta amma kuma wajen ado baya-baya take to ka ga ya za ka yanzu wanda sai daidai sai ka karba wajen kuskure ne kai ta kokarin gyara idan rashin tsafta ne kai ka koya mata tsafta mana ka kawo kayan tsaftar kayan adon kayan shafe-shafen kana gaya mata ki wanka zo ki kwalliya yau da kullum kana koya mata shikenan sai ta gyara amma daga wannan ka ce ke kaza ma ce za ka sake ta to in ka sake ta baka san wacce za ka auro ba kila wacce za ka auro ta fi ta matsala shi yasa Allah ya ce ko da yawa hakan zai faru kuma sai ya zama Allah ya sanya alkhairi sai kaga Ibn Kathir nan yake cewa kama qala Ibn Abbas fi hadhihi al-aya huwa wa huwa an ya'tifa 'alayha fa yarzuqu minha waladan shine kuma sai kaga ya dawo ya ji tausayi suna tare zaune sai kaga Allah ya azurta su da da wa yakunu fi dhalika al-walad khairun katheer sai ga dan ya zama mai wato mai alkhairi mai yawan gaske sai kaga bayan an batan da kila har sai ya shiga kuma yan dawo an shirya sai ka ta zo har ta haifi yaya wanda kuma Allah zai samu su albarka kila ka ga wani hafizin Qur'ani kila ka ga wani dan kasuwa ka ga wani sai kuma ka jina ta kaga fada sai da aka dan sami rabuwa kaga yaran nan gashi kaza ka kai da kanka zaka tafi da labari to shi yasa kullum ba abinda zai saita mu sama da Qur'ani da Sunna dan adam kwakwalwarka kadai a ce da ita za ka gane daidai ka bi daidai wallahi ba zai yi ba dole sai da haske na wahayi saboda Allah shi ya halice mu ya san ɗabi'unmu ya san halinmu duk waɗannan abubuwa Allah ya san za su faru ga ɗan adam shi yasa sai aka saukar mana da ayoyi da nassi da in mun bi su shine zai sa mu zauna lafiya mu zauna kuma mu ji daɗin rayuwa da matanmu an fahimta da kyau to haka wannan aya haka ya kamata mu fahimce ta me Allah ya ce
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما
Allah madaukaki yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin idan dayan ku ko idan kuka yi nufin canza mata a digiran wata mata wa ataytum ihdahunna qintaran kuka ba dayan su wato qintari shine himilin dukiya mun karanto qintari can cikin suratul ali imran farko farkonta ma'anar qintari wala ta'khudhu minhu shay'an to kar ku karbi komai daga wannan abin da kuka bata na sadaki din ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina shin yanzu ku karbe shi a matsayin buhtanan wato kaji haka abinda yake nasu ku ce naku ne wa isman kuna masu zunubi da laifi mubinan bayyanannan zunubi wa kaifa ta'khudunahu wa qad ahla ba'dukum ila ba'din taya za ku karbi sadakin da kuka ba matan ku bayan sashi ya buƙaci sashi ko kuma sashi ya kwanta da sashi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun riga sun dauki alƙawari daga gare ku na alƙawarin za ku rike su za ku kyautata zama da su alƙawari mai nauyi lokacin daura aure sai da akai alƙawari za ka rike za ka bata komai za ka bata sadakinta ma ka bayar Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu kaya ma za ku karbe shi ayyan hakan ba daidai bane قد أفضى بعضكم إلى بعض بين ساشيا أو كما ساشي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بين كما سنتو كيوانا الكاوري لغليك تيوالا كوريك يسو لكيوانا أمينتي لكيوانا جسياشيني الكاوري من جلما توانا آية الكتما مغانا أكي أكام كانا دماتا سيزاما إكدائي وسيكا كتيوى zaman da ka zauna kai ta cutar da ita tunda saki hannunka yake yanzu bari ka sake ta kawurwata to shi ma a wannan lokacin shine Allah ke cewa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi nufin canza mata a bigiran wata mata din wa ataytum ihdahunna qintaran kuma yayin auren su kun ba su qintari wa shine dukiya mai yawan gaske a dauka kamar yau kace ka ba ta miliyan 10 to sai ya zama cewa yanzu kuma a wannan kake gaba za ka iya zama da ita ba to shine Allah ke cewa fala ta'khudhu minhu shay'an komai koyaya wani abu daga cikin wancan indayi ba za ka karba ba kai kace ba ka so shikenan abinda za ka yi ka sake ta Allah ya hada ki da wani tunda kai zaman ya ki dadi sadaki kuma ta cinye kayanta tunda aliga an yi aure ta tare shi kenan sadakin nan ko miliyan nawa ne kai mata ka kashe a wahalar aure ba ka da ikon ka koma ka ce ta ba ka kayanka to shine shi ma yana kama da waccan cewa irin haka in ta faru ba za ka zo kai ta matsa mata dan ka ga auren yayi wahala ka kashe kuɗi ka yi waye shi kenan zai kai zo kuma kai ta mata ba daidai ba saboda ta fusata ta fanshi kanta saboda yanzu kake dama ta fita ka kawo ta ka san ko su an jarabce su kuma da canza mata istibdal da zaujin makana zaujin da ya auro ta wata biyu wata uku ko shekara ɗaya shekara shikenan musamman wasu masu iko su suna ga auren ba komai bane har ka ji mutum yana cewa shi canza mata kamar canza hula ne wannan ba daidai bane ba daidai bane ba za ka so a sako ma yarka ba ba za ka so a sako kanwarka ba ko yarka ko babarka to dan me yasa zaka saka mawani duk wacce ka saki ta ɗayan wannan abubuwan ne ko yau wani ce ko kanwarshi ko kuma babarsa ko kuma yashi to dan me yasa zaka saki aure ana yi ne dan a riƙe a zauna a taimaka ma juna to idan har ya zama cewa zaman ya ki kai a yadda kake ji ba za ku iya zama ba in kuka ci gaba da zama za ka yi cutar da ita to za ka canza ka kawo ta sai dai za ka canza ne idan har ya zama matanka akwai gurbi menene gurbi ya zama ɗaya ce za ka ƙaro ta biyu a ta biyu za ka ƙaro ta uku za ka ƙaro ta hudu amma idan hudu ne cif-cif to ba fa maganar gurbin da za ka saka ka ga sai dai in ka saki wata to wannan sake yanzu aka saki sai ka ji tsoron Allah in ba wani laifi bai kamata ka sake ta ba in ko har da laifi ka sake ta to duk abin da ka kashe na sadaki a wannan lokacin ba za ka so ba za ka zo ka ce ta baka ba shine Allah ke cewa fala ta khuzu minhu shay'an atakhuzunahu buhtanan wa isman mubina za ku karɓe shi ne a matsayin ƙarya cewa kamar ba nasu bane ko kuma a matsayin zunubi ko kuma a matsayin wani abu wanda yake cewa kuna jin ba nasu bane a ai shi sadaki Allah yake cewa kaifa ta'khudunahu faqad afda ba'dukum ila ba'din bayan sashin ku ya buƙaci sashi ko kuma an je an tare an sa labule yayin malamai sun ce idan miji ya tare da matar shi aka sami kwanciya ta aure ta cinye sadaki wasu malaman suka ce indai suka saki labule shikenan domin a lokacin ya halatta ya ga a jikinta inda ba wanda ya halatta ya gani sai shi ko koda ba su kwanta kwanciya aure ba ta cinye sadaki haka wasu malaman suka ce tunda ya riga ya saki labule ba kowa daga shi sai ita an fahimta da kyau to indai wannan ya faru to shikenan ba fa magana ka zawo ka ce kuma za ta baka sadaki domin in kai hakan kayi laifi domin lokacin da za a daura aure sai da kai alkawari za ka bata sadaki ko ma gashi ka bata za ka rike ta tsakani da Allah aka karanto wato khutbatul haja mutane duk suka shaida sannan ka zo ka ce yanzu kuma za ka ci amanata wannan ya saba saboda haka har yau mazaje wanda Allah ya hore musu dukiya a yau yadda mata suke neman mazajen aure bai kamata ka zama zawwaq ba mai ɗanɗana mata bai kamata ka zama mai sakin mace babu hujja ba irin su ne za ka ga Allah ya jarabci rayuwarsu su kuma Allah ya kwashe mata albarka ka auro ɗan ɗan waccan ka saki ka haifi ɗaya biyu da ita ka saki ƴaƴan su zama rayu ka auro na waccan ka saki ka ga a cikin gida da iyaye wato yara daban-daban sai kusa kai guda goma kowane ya roƙo shi daban ina iyayen ba su a gidan ya aura ya saki ya aura ya saki to sai ka ga in ba su ba alhakin su ya dawo kan shi ƙarshen rayuwar shi ya kasa jin daɗin rayuwa ya kasa nutsuwa waɗannan ƴaƴan da ya haifa ya raba su da iyayen su kuma ya zama babu wani ƙauna mai kyakkyawa tsakanin shi da su saboda wannan ciwon raba su da iyayen nasu ina ne yana damun su wasu ma yan su kewaye can su haɗa kai da kuwar tasu kaga suna neman da su ƴaƴan da ita uwar duk zama abokin gabanka to shi yasa ƴan uwa mu ji tsoron Allah wannan bayanai duk da ake yi ana yin su ne a matsayin hukunci sai mu yi kokari mu gyara ne Allah ya ci
wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila
Allah madaukaki na Allah madaukaki yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri abinda wato mace kun da iyayen ku suka aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya wuce ya shuɗe innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila yin hakan alfasha ce sannan maqatan wani abin ƙi ne a zuci sannan wa sa'a sabila yin hakan hanyar shi ta munana kafin nan akwai wani hadisi da na so in karanta mana hadisin Muslim wato wanda annabi ya faɗi hajjin sa na ban kwana cikin hudu ba su doguwa inda ya ce wasausau bin nisa'i khaira ina muku wasiya game da mata ku kyautata musu eh a kula da su a kula da haƙƙin su fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah annabi a wannan hudu ba yake cewa ku sani ku rike su ne da amanar Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimati llah an halatta muku farjojin su da kalmar nan ta Allah lokacin da za a daura aure sai da aka karanta cewa wannan matar kai an baka eh an karɓa sannan kuma ga shaidu sun shaida ga sadaki sannan liman ya yi addu'a ko ba haka ake aure ba to sannan ka je ka ci amana muna faɗaɗa bayani ƴan uwa saboda al'ummarmu zamantakewar mu society mu na yawan sake-saken aure da yawan lalacewa shabin ya yi yawa babu daɗi babu ko kaɗan da can da za ka ga iyaye aure da can iyaye suke ma ya'ya aure
amma ana zaune lafiya
ba bai san yarinyar wasu za su nemo a daura auren a kawo a zauna kuma lafiya lau amma ya kai da kanka za ka je ka nemo a dinga soyayya har ma soyayya ta wuce ta ka'ida ta shari'a amma da an zo shekara ɗaya shekara biyu sai ka ji auren ya balle yarinyar ta bata mata rayuwa shikenan wani ya je ya ce zai sake auro ta haka wani kuma daga nan shi ma alhaki haka zai ta zama kila ya kasa samun auren wata ba daidai ba ne yan uwa mu ji tsoron Allah mu kula da wannan nasoshi ɗin yanzu wani hukunci ne sabo za a shiga Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri abin da iyayenku suka aura na mata da can lokacin jahiliya mun sha fadi hakan na faruwa to shari'a ta zo ta haramta illa ma kadi salafa sai abin da ya riga ya gabata ya shude ya wuce innahu kana fahishatan yin hakan alfashaci laifi ne babba maimunin gaske wa makatan ma'ana bugudan kina abin da rai ma ke kin abin wasa a sabila a ce mutum ya auri matar babansa ai akwai muni wannan to kaga shari'a ita ce ta zo ta gyara zamantakewa ɗan uwa wannan fa kafin zuwan musulunci duk da yake gaya mana wannan haka abin yake fa yadda ka san awaki bunsuru da akwai haka ake rayuwa kuma arna yanzu haka suke rayuwa ga su nan kuna ganin su wannan duk kyale-kyalen da wannan abin din nasu haka suke kamar bunsulaye to kai da Allah ya zata ka da musulunci haka ya zata ka da wannan hasken da wannan shari'ar amma ba za ka yi alfahari da ita ba sai ka ta ganin kamar arnancin su ne abin sha'awa su kake kallo kuma su kake so kai koyi da su to Allah ya haramta wannan me Allah ya ce
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
نعم الله ملوكك يتي حرمت عليكم أمهاتكم أن هرمتامك وأوران إيا ينكو ماتا وبناتكم دي آي ينكو وأخواتكم دي ينكو ماتا وأماتكم دي قبقننكو ينكو ماهي فيكنا wa khalatukum da innoninku su ne ‘yan uwan uwa wa banatul akhi da ‘ya’ya mata na ɗan uwanku wato ɗayan ɗan uwanku wa banatul ukhti da kuma ‘ya’yan ‘yar uwanku duk an haramta muku auransu wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan da wato iyayen da suka shayar da ku wa akhawatukum min arda'a da ‘yan uwanku da kuka haɗa shayarwa aka shayar da ku tare wa ummahatu nisaikum haka nan da ma wato iyayen matanku surukai kinan ko warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum haka nan da ya ake kiranta agola agololinku waɗanda suke wato a cikin gidaddajinku min nisaikum wanda suka zo daga matanku da kuka aura suka zo da su kenan allati dakhaltum bihinna wanda kuka riga kuka tare da iyayensu fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku riga kun tare da iyayen ba fala junaha alaikum ko babu laifi kwa iya auren ita rabiba din ita golan kenan wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum har wa yau an haramta muku auren matan ƴaƴanku surukan ku kenan ko auren ya wato matan ƴaƴan ku maza alladina min aslabikum wanda suke daga tsatsan ku ba na tabanni ba wa antajma'u bainal ukhtaini har wa yau an haramta muku hada ƴan uwa guri guda kana auren ya kana auren kanwa an haramta muku wannan illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya wuce tun lokacin jahiliya Allah bai kama mutane da laifin da bai riga ya haramta musu shi ba inna Allaha kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne kamar da duk abin da aka aikata kafin shari'a ta zo Allah ya gafarta bai kama laifi akan wannan to wannan ayoyi su ake cewa wato waɗanda aka haramta ita shari'ar musulunci kullum asali tana ware abinda aka haramta ne a gaya ma kaza haram to abinda aka yi shiru a kan shi shi kuma ya zama mai kina ya zama halal Allah ya iya lissafo maka matan da aka halatta maka ba suna da yawa amma wanda aka haramta maka za a iya lissafo maka su a jera maka su to shine anan akali aka lissafa su guda bakwai za mu ga daga tsatso ne sannan guda shida su kuma sun samu ta hanyar wato surukuta ta hanyar surukuta da kuma hanyar shayarwa shayarwa ta hada ku akwai sunna ta kara na bakwai wanda hada wato ainihin goggo da yata kana auren ya kuma ka dauko goggon ta ka hada shi ma an haramta kamar yadda aka haramta maka hada yan uwa kana auren ya kana auren kanwa ina ga sai mu dan maimaita dan mu da fahimta ko aka ce hurriman alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata wannan kowa ya fahimta kuma da zuma mun ji ko sannan wa banatukum da ƴaƴanku mun aka ce ƴaƴa mata naka na cikin ka har da jikokinka ƴaƴa mata din su shiga karkashin wannan sannan wa akhawatukum sune na uku kenan ko ƴan uwanku da kuke shakikiyar ka ce ko kuma al'addi yake ce ko li ummi yake duk sun shiga karkashin ƴan uwa anan wurin wa amma tukum haka nan goggunan ku wanda suke ƴan uwan mahaifinka su yake ce ma goggo wa khalatukum ko kuma innonin ku wanda suke ƴan uwan mahaifiya ko yatta ko kanwa duk haramun ne aure ya shiga tsakani wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwanka wanka ne kananka ne yana da ƴaƴa mata haramun ne aure ya shiga cikin tsakaninku sabanin ƴaƴanku ɗanka zai iya aurar waccan ya tashi haka nan shi ma ɗan shi zai iya haka dai amma wannan aure kai ba zai shiga tsakaninku ba haka nan wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴar uwa mace ƴar uwarka tana da ƴaƴa haramun ne ka aure ta ka aure ƴaƴan amma ɗanka zai iya zuwa ya auro haka ne ko sannan wa to kaga waɗannan su ne guda nawa kenan guda bakwai duka wannan haramci ne ta ɓangaren tsatso ta ɓangaren haɗuwa ta haihuwa da jini sai Allah ya ce wa ummahatukum allati arza'nakum haka nan da iyayen nan da suka shayar da ku kai ne aka ɗauke ka aka kai ka can wata mata ta shayar da kai kila ma ba ƙabilar ku ɗaya ba bayaran ku ɗaya ba ke ma launin fata kuma ba ɗaya ba to tana shayar da kai wannan ta zama babarka ta shayarwa babu hali ka aure ta haramun ne Allah ya ce wa akhwatukum min arza'a da ƴan uwanku na shayarwa ɗan uwa na shayarwa an ɗauke ka an kai ka sha nono wurinta tana da ƴa to wannan ƴar ta haramu ne ba za ka aure ta ba an fahimta da kyau wannan abin da yake kina a nan wurin ƴan uwa na shayarwa sai dai shayarwa ɗin ita raza'a ɗin kamar ya hadisi ya zo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana fi ma unzila min alqur'ani ashara rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nasakhna bi khams rada'at wa anhi bi khams ma'lum bi khams ma'lumatin wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u min alqur'an Aisha take cewa wato da can shayarwa sai an sha su goma su suke haramta wato wannan haramci ɗin sha ɗaya ruwa ɗauko sha ba shi nono ya sha ya saki sannan wani lokacin a sake ba shi wani lokacin a sake ba shi har sau goma da to sai Aisha ta ce sai kuma daga baya aka shafe wannan hukuncin ya zama abinda aka dawo shi ne khamsar raza'atin wato ainihin sha biyar idan yaro ya sha nono sau biyar ba wai lokaci guda ya kama nono ya saki ya kama ba wannan yaso biyar ba shi yake ne ba ya sha yanzu wani lokacin an sake baki wani lokacin a sami biyar to shine ke haramta wannan haramcin aure din ita uwar ta haramta ƴaƴanta duka aure ya haramta tsakanin su sannan kuma ya zo a cikin hadisi annabi na cewa yuhramu mina rida'ati ma yuhramu mina nasabi duk abin da wato nasaba take haramta wato ita ma shayarwa tana haramtawa ai an san abin da nasaba take haramtawa to haka nan shayarwa ita ma ka sha nonon wannan matar kinan kaga kannanta sun zama inonuka kenan kuna ganewa saboda me sun zama me kannan mahaifiyarka ba haliku aure haka dai duk abin da nasaba ta haramta to shi ma yana haramtawa haka yazo cikin hadisi annabi ke cewa inna rida'ata tuharrimu ma tuharrimu alwilada abinda haihuwa take haramtawa to shayarwa ita ma tana haramta shi to banda wannan sai wato ainihin wa ummahatu nisaikum da iyayen matan ku surkai kenan ka auro mata to daga nan uwarta ta zama haramun wa raba'ibukum allati fi hujurikum haka nan da kuma wato ainihin ku abin nan agola wacce take karkashin kulawarka tana gidanka duk da aka ce malamai suka ce wannan ba mafhumi a kansa ba wai dole sai tana gidanka ba ƴaƴanta dai da ta haifa can daban ba da kai ba to su ma haramun ne aure tsakaninku tunda ainihin kana auren babarta wa an tajma'u bainal ukhtayn haka nan ku hada tsakanin ƴan uwa guda haka ne okay na yi tsallake ko an nuna man lokaci shi yasa nake ta kokari wannan shigar da abin nan din ko eh wato sai Allah yake cewa wato ainihin da matan nan wanda suke kuka shiga kuka tare da su fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ita agola sai an tare da babarta inda ba a tare ba to ka iya auren ƴar dai malamai suka ce ita uwar ta iya yadda in ka bayan tunda baka tare ban auren ba tare baka saki uwar ita za ta yadda ka auro ƴarta amma ita za ta yadda ka aure ƴar ko da ba a tare ba auren aka tarwatse za ka yi auro uwar ba zai yiwu ba to haka ya zama cewa kina an bambanta tsakani kenan kuna ga saboda lokaci ko an yi karatun ba zai shiga cikin abin da ake dauka ba na ga dole mu tsaya nan darasi na gaba sai mu dora da karshen bayani wanda ke karkashin wannan akwai dan uwa Alhaji Buba Jada wanda yawanci duk shekara sukan kama ni ziyara nan da azumi da ƴan uwa tawaga su wato bangaren isala ta jaski nan wanda suke a nan Kano sukan kama ni ziyara wannan majalisi na tafsiri to kusan wata ɗaya ko biyu ma bai da lafiya na kwanci asibiti da Nasarawa aka yajin aiki aka mai da shi gida yanzu mai da shi wani asibiti nan wajen Naƙibawa ina kwance ba lafiya to je ya mace shi ta bugo take faɗin halin da yake ciki na larura cewa da Allah ina neman ƴan uwa su taya addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa sannan ina ganin ba laifi ba ne ba wai cewa muka yi za mu abin nan ba amma akwai buƙatar kowa ya ɗan fito da wani abu za a zaga-zaga ta musamman banda waccan ta hukumar masallaci wannan ta musamman za a zaga dan tattaro wani abu a je a gaya da shi kuma a miƙa mashi saboda ɗan uwa ne mai ƙoƙari kuma mai himma mai ƙoƙari wajen da'awa da kuma ƙoƙarin haɗa kan malamai saboda haka akwai buƙatar a zaga da Allah kowa ya ɗan fito da abin da Allah ya hore mashi mu haɗa mu bayar ina ga sai a sami ƴan uwa sai a zazzaga ko a sami wanda za su zaga ɗin yadda zagawa za su zama daban yadda abin da aka haɗa ɗin zai zama na shi wannan taimakon ina masu zaga na su na gansu to ya kai nan wajen shi kuma ya yi nan wani a waje can a zaga maza a tattaro kowa ya bada abin da Allah ya hori mara lafiya yau ko ba asibiti na private yake ba kowa san abin da yake bukata fama na kashe kuɗi da sayan magani ko musamman jinya ce zafi lallai akwai buƙatar mu taimaka sosai Allah ya bashi lafiya duk wanda suke fama da rashin lafiya a asibitocinmu da gida Allah ka tashi kafaɗar su Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya
mai tambaya yake cewa yana da mata guda biyu daya ranar kwanan da ake cikin jami'a da ya